This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin kuma tare da bayan ku makira da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wani shiri na daren yau Juma'a ta babbar rana. 26 ga watan Afrilun 2024. Cikin shirin za mu duba batun karancin man fetur da ya haddasa dogayen layuka a gidajen mai da ke fadin Najeriya. Haka kuma za mu tsakuro kan daga cikin shiri na musamman na zauren BOA da wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka amsa tambayoyin wasu 'yan kasar a nan Washington. Sai kuma shirin tubalin tsaro da ke bibiyar lambarin tsaro da Hassan Mai na kai na zai gabatar mana. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana damuwa sosai game da goyon bayan da kasar China ke baiwa masana'antun kera makaman kasar Rasha a yau Juma'a. Yana mai gargadin shugabannin kasar China cewa Washington ka iya sanya takunkumi akan wannan lamarin. Kalaman Blinken a birnin Beijing yana zuwa ne jim kadan bayan da ya gana da shugaban kasar China Xi Jinping da wasu manyan jami'an kasar China a yayin tarukan da suka shafi batutuwan sabani da dama tsakanin kasashen biyu. A kusa da babban ajandar Blinken, jami'an Amurka sun ce akwai batun kayayyakin da China ke samarwa a kasar Rasha kamar na'urar microchips da na'urorin aiki da sauran kayayyaki da Rasha ke amfani da su wajen kera makamai da za su yi amfani da su a yaƙi da take yi da ƙasar Ukraine. Na faɗa wa shugaba Xi, idan China ba ta duba wannan batu ta magance ba, to mu kuma za mu azza takunkumi, in ji Blinken. Tsohon mawallafin labari a kan jarida David Parker ya dawo ya ba da shaida a rana ta hudu a yau Juma'a a gaban kotu da ke shari'an aikata laifi a kan tsohon shugaba Donald Trump a jihar New York. Yana shirin amsa wasu karin tambayoyi game da yadda ya zo ya biya dala 150,000 na haƙƙin da mai gudanar da shirin Playboy ta buƙaci na mu'amalar aure na tsawon watanni da shugaban ƙasa da ka iya zuwa nan gaba. A jiya Alhamis, Parker ya shaidawa masu taimakawa alkali yanke hukunci su 12 cewa ya yi imani da labarin Karen McDougal na alaka da Trump duk da cewa ya musanta hakan. Parker ya shaida cewa Trump yana son ya ɓoye bayanan kunyan ne daga masu kada ƙuri'a gabanin nasarar da ya samu a zaben shekarar 2016 zuwa fadar White House. Kuma Trump bai ce yana neman ɓoye labarin ne ga matarsa Melania Trump ko kuma babbar 'yarsa Ivanka Trump ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, Masar ta aike da wata babbar tawaga zuwa Isra'ila da fatan kulla yarjejeniyar tsagaita bude wuta da Hamas a Gaza, inji jami'ai biyu. A lokaci guda kuma ta yi gargadin cewa farmaki da Isra'ila ke niyan kaiwa a birnin Rafa na Gaza da ke kan iyaka da Masar na iya haifar da mummunan sakamako ga zaman lafiyar yankin. Babban jami'in leƙen asirin Masar Abbas Kamel ne ya jagoranci tawagar, kuma yana shirin tattaunawa da Isra'ila akan sabon shirin tsagaita bude wuta mai ɗorewa a Gaza, inji wani jami'in Masar wanda ya nemi a saka sunansa domin yin magana kan batun ba da wata damuwa ba. Yayin da yakin ke ci gaba da rincaɓewa, ana samun ƙaruwar matsin lamba daga ƙasashen duniya kan Hamas da Isra'ila don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Tattaunawar ta yau Juma'a za ta mai da hankali ne da farko akan iyakance musayar mutane da Hamas ke garkuwa da su domin sakin fursunonin Falasɗinu da kuma mayar da wani adadi mai yawa na Falasɗinawa da suka yi gudun hijira zuwa gidajensu a arewacin Gaza tare da takaita dokokin zirga-zirga a kansu, in ji jami'in na Masar. A hali da ake ce kuma kungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta harba makami mai linzami da makamin artillery akan ayyarin motocin sojojin Isra'ila a yankin da ake takaddama akai-akan iyakar ƙasar, inda suka kashe wani farar hula na Isra'ila, in ji kungiyar da kuma sojojin Isra'ila. Hezbollah ta ce mayakanta sun yi wa ayarin motocin kwantan bauda ne dab da tsakiyar daren jiya Alhamis, inda suka lalata motoci biyu. Rundunar sojin Isra'ila ta ce halin na kwantar bauna ya raunata wani farar hula na Isra'ila da ke aikin samar da ababen more rayuwa, kuma daga baya ya mutu sakamakon raunuka da ya samu. Fadan da bai tsanani ba da ake gwamzawa akan iyakar Isra'ila da Lebanon ya sha yin barazana ga sake barkewa, yayin da Isra'ila ta kai hari kan mayakan Hezbollah a 'yan watannin nan. Dubun dubatar mutane ne suka rasa matsugunansu a bangarorin biyu na kan iyaka. A bangaren Isra'ila kuma fadan kan iyakan ya yi sanadin mutuwar fararen hula 10 da sojoji biyu, yayin da a bangaren Lebanon aka kashe fiye da mutane 350 da suka hada da fararen hula 50 da 'yan Hezbollah 271. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargadi a yau Juma'a cewa kwace babban tashar nukuliya da kasar Rasha ta yi yana barazana ga haddasa bala'in turirin rana, a daidai lokacin da kasar ke bikin tunawa da bala'in nukuliya na Chernobyl a shekarar 1986. Dakarun Rasha sun kwace tashar makamashin nukuliya ta Zaporizhzhia da ke kudancin Ukraine a kwanakin farko na mamayar da suka yi a shekarar 2022. Bangarorin biyu na zargin juna akai-akai da yin barazana ga tsaron wurin cibiyar nukuliya mafi girma a nahiyar Turai. Kwanaki 785 yanzu 'yan ta'addar Rasha suna ci gaba da yin garkuwa da tashar ta Zaporizhzhia, inji Zelensky a shafukan sada zumunta. Ya kara da cewa nauyi ne da ya rataya a wuyan duniya baki daya da su matsawa Rasha lamba don ganin ta 'yantar da tashar ta nukuliyar Zaporizhzhia tare da mayar da ita ga cikakken ikon Ukraine da kuma kare dukkan cibiyoyin nukuliyar Ukraine daga hare-haren Rasha.
Baba Yakubu Makiyadi ke ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A farkon makon nan ne 'yan Najeriya suka wayi gari da karancin man fetur a wasu sassan kasar, wanda hakan ya haddasa dogayen layuka a gidajen mai. Wakilin muryar Amurka Ruqayyah Basha ta zagaya wasu gidajen mai domin ba mu rahoton abin da ke faruwa.
A farkon makon nan ne 'yan Najeriya suka wayi gari da dogayen layukan ababen hawa a gidajen mai a sassan kasar, haɗi da babban birnin kasar Abuja. Hakan ya sa na zagaya wasu gidajen mayuka da ke birnin na tarayya. To gani a gidan man dan murna da ke a wuye a babban birnin tarayya Abuja, a inda wannan gidan man ya cika makil da masu bukatar shan mai. To ko menene dalilin wannan dogon layi? Malam Jamilu Muhammad guda ne da na tarar da shi a wannan gidan mai, ga kuma abin da yake cewa.
Man yayi tsada sosai gaskiya, kuma samun shayi wahala saboda mutum zai iya awa biyu uku bai samu mai ba irin yabi layi. Kuma masu gidan man sai ka zo sayan man da kudin kama, amma sai ka ta hada su da Allah da Annabi su baka.
To yanzu nan da na ganka ka samu ka siya man?
Wallahi ban samu na siya ba, ina da so in samu, amma shiga cikin gidan man ma nake so, ma ba san ana ni shiga.
Alhaji Bashir Salisu shine shugaban dillalan man fetur ta Ibma Reshen Arewa maso yammacin Najeriya. Ya ce ba su sukan da suke bin gwamnatin tarayya da kuma tsadan man fetur ne ya sa mambobin su suka rage jigilar shigowa da mayin, kuma abinda ya sa yayi karanci.
An tashi babu mai a Abuja, to ai ba Abuja ko ina ma babu mai, saboda idan kika duba man nan ma yayi karanci, kuma karancin da ko akwai shi ma masu gidajen mai ma ba su ya dauko shi ba, saboda an rike musu biliyoyin kudi muke bi a downstream. Shi LES din ya ki biyan mu kudi, mun yi kukan kwanaki ma da ta sai dauki biliyan 13 ya biya mu. Ya zaka ka je ka dauko kaya kana bin bashin biliyan wajen 100 da wani abu an ki biyan ka, sannan kuma a ringa cewa ka je ka dauko kaya. Gwamnati ta cire an cire subsidy. Kudaden mu muke bi, ya ba mu kudin mu, yaki ya ba mu. In mun zo yace ina bin masu depot kudi, amma yake tafi da office ɗinsa. To ai isa wannan wahalan ma ai sai ta fi haka, saboda abin da yake faruwa ya kibiyan mu haƙin mu.
Nayi kokarin tuntubar kamfanin albarkatun mai na NMPCL amma hakata bata cimma ruwa ba, sai dai a wata sanarwa da kamfanin na NMPCL ya fitar mai dauke da sa hannun jami'in sadarwar kamfanin Olufemi Sonoye ya ce musabbabin karancin man fetur a kasar ya biyo bayan wasu tsaiko da suka samu amma yanzu sun shawo kan matsalar. Olufemi ya kara da cewa kamfanin na da isasshen mai da zai wadatar da kasar kuma babu wani karin farashin man fetur da za a yi. Ruqayyah Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayyah Basha, to daga Najeriya sai mu yoyo nan birnin Washington DC dake Amurka. A ci gaba da kawo muku doguwar tattaunawa da aka yi a zauren VOA da gwamnonin arewacin Najeriya da suka hada da gwamnan jihar Katsina da Kaduna da kuma Zamfara. A wannan gabar wani dan Najeriya ne mazaunin Amurka ya mika wannan tambaya kamar haka.
Sunana Sunday Beatrice, ni ne shugaban Zumunta Association, wato shugaban mutanen arewacin Najeriya dake nan Amurka. Tambaya ta a yanzu ga duka gwamnonin ne, saboda mun ga alamun cewa kamar yadda gwamnan Katsina ya faɗi, akwai damu'i irin wanda ba mu sani ba cewa mutane daban-daban wanda ba kuwa tsammani suna cikin harkan ta'addanci. Me ake ciki yanzu da za a ƙara wa mutane a juya hankalinsu ga inda za su rika samun abinda ya fi wanda suke samuwa daga aikin ta'addanci, musamman alal misali harkan na'uran kwamfuta ko wata sana'a wanda zai iya sawo ana kawowa kudade dala ana biyan su amma suna a Najeriya. Nagode.
Lona. To alhamdulillah, na farko maganar ta'addanci nan da muke ta fama da shi yau a Najeriya kuma a kasashen mu yana da nasaba ga irin yanda al'umma suka samu kansu a da. Watakila a lokacin nan ba a yi mutane adalci ba. Mutane suna nan zaune gari ba aikin yi da sauransu da makamantansu, wanda ga tunani na yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka tura mutane suna wannan abuwa. To amma ko shi ya kamata mu yi tunani, ba abu ne wanda za a ce yau muna farin ciki ko muna murna da shi ba. Mu yanzu da muke a matsayin gwamnoni na waɗannan jihohi mun fito da hanyoyi daban-daban ta yanda za mu iya taimaka ma al'umma su samu aikin yi a jihohinmu, wanda ga tunaninmu idan al'umma suna da aikin yi to kusan zai ɗauki hankalinsu daga irin wannan ta'addanci da ake. Amma duk da haka ba abu ne mai sauƙi ba, abu ne sai mun samu haɗin kan al'umma. Kamar yanzu yanda ake magana, ai wurare da yawa kusan zan iya cewa 'yan gida ne suke wannan ta'addanci. Kamar mu a Zamfara, Fulani ne da Hausawa wanda 'yan Zamfara ne nan aka haife su, an san iyayensu, an san inda suke zama da makamantansu. Sannan idan mutane ba sa fitowa suna tona asirin irin wannan abubuwa, abu ne wanda yake da wahala. Kamar yanzu lokacin da kake magana Jigawa da Kano, ai inda Allah ya taimaki Kano lokacin da aka fara ta'addanci, mutane sun fito sun ba gwamnati goyon baya akan cewa ko da ɗana ne na san cewa yana ta'addanci zan mika shi ga hukuma. Don me? Kaga ana kasuwanci a Kano, ba wanda yake so ya tabbatar da cewa abubuwan nan sun ruguje. Sun ba gwamnati haɗin kai wanda ya taimaka sosai wajen shawo matsalar tsaro a waɗannan jihohi. Shi za ga cewa irin waɗannan ta'addancin da ake muke fama da su yanzu su ba su da shi a Kano kuma ba su da shi a Jiga. Saboda mu kanmu mutanenmu sai mun tashi haikan mun taimaka mu gwamnati da duk wani wanda aka san cewa abinda ake cewa informal an fito da shi an nuna kuma an hukunta shi. Wallahi idan ba mu yi haka ba duk abinda za mu yi akwai rauni a cikin shi. Saboda roƙonmu shine mu samu haɗin kan al'umma mu tabbatar da cewa an ba gwamnati haɗin kai wajen shawo wannan matsala ta tsaro da muke fuskanta a jihohinmu.
Gwamnan jihar Zamfara kenan Dauda Lawal ya amsa tambayar zauren BOA. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
kumkum nake garin sarki ban mance da ku ba Hausawa ban mance da ku ba Hausawa
Sauraro shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Za kuma izuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe domin Hassan Mai Kaina ya gabatar muku da shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a wannan mako za mu yi tattake ne zuwa shiyar arewa maso gabashin Najeriya mai fama da aika-aika irin na 'yan Boko Haram. To madalla.
I want to, on behalf of all of us and men of Joint Task Force Northeast Operation Hardinkai, welcome you to the theater.
Babban kwamandan rundunar yaki da Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya kenan, Major General W. Shu'aib, yayin da yake tarbar wata tawagar 'yan jaridu da ta tattake daga birnin Abuja har zuwa birnin Maiduguri, a irin ziyarar nan na gani da ido don tantance ainihin gaskiyar lamari, a ga mai sojoji ke yi dangane da batun yaki da 'yan ta'adda da kuma tabbatar da tsaro. Kana aji daga talakawa da rikicin ya shafa kai tsaye, a kuma ziyarci sansanonin 'yan gudun hijira, sansanonin sojoji, a yi magana da su da kuma sauran masu ruwa da tsaki, sannan sai a gane me ke faruwa.
Create enough time to go around the various areas we have marked for you so that you can have a vivid assessment of the progress that have been made so far in Joint Task Force Northeast Operation Hardened Care.
General W. Shoaib ya gana Ali na daga cikin matan da wannan tarzoma ya raba da gidajensu.
Ni ina cikin IDP ana.
Ke yar gundiga ce?
A lokon gaban nan kun daga ne.
Daga wani kauye?
Daga ko wannan Gombale. Abun da ya fara baya daga hijira. To abun da ya fara daga hijira dai muna kauyen mu. Wannan fitinan ya tashi. Muna ciki haka ne, muna ciki mu shiga nan mun bai ba muka hijira muka da garin wanda wanda muka so kuma ga kuma da muka so muka gode yan tadafa suna tadafa mana suna mana kokori suna rike mu da iyalinmu da yaran mu
duk lokacin da aka fara yakin nan kaman akwai abin da sojoji suka yi ne wanda za ku ce san takarwan gani
tabbas mun sana abin da suka yi sun takarwan gani sanadiyan su ne ma muka samu muka kwabce muka yi hijira muka zo nan shin shiga kauye suka wasar da mutane muka samu muka kwabce muka yi hijira muka fito nan
okay yanzu da kuke zama nan kuna samun matsala kamar na yunwa ne ko rashin abinci ko kuma wani damuwa haka
matsala kan ba zai rasa ba dole matsala kan wani lokaci za mu samu matsala irin na rashin abinci ba a bayar da wuri ba dole muna cikin matsala da yaran mu muna shan wahala mu shiga jeji mu fita mu samu kadan wuce kafin abada muna neman irin su samiya eh muna zuwan gona inda muna yayi fargaba kan akwai amma yanzu dai da sauki abu
amma daga lokaci zuwa lokaci an boko haram suna kawo tsari ne yanzu
a yanzu dai cikin garin kawo har wani lokaci suna kawo amma ba kaman da ba
yanzu kaman yaran ku suna zuwa makaranta
suna zuwa
wani makaranta ne waye makaranta
a zuru ne wannan makarantar yaran suke zuwa
kaman wanda kira baki a gwamnati
ai roka abu kam da yawa ne muna son taimako da yawa muna so iri kaman a taimaka mana da yaran mu ko makarantar ko abinci ko miye ma ai tallafa taimako kuma muna so
garin Chabal a karamar hukumar Konduga na daya daga wuraren da abin ya shafa kuma na ji bakin mai garin
ne menene sunan ka
Bulama Bakinta
kai menene a garin nan na Chabal
Bulama ne
kamar musamman menene ya faru da ku a baya lokacin wannan tarzoma
to a baya mu da lafiya mu kalau yan hijira ne a area nan sun zona sun samu lafiya kuma sun fauna kowayen kawayensu mudun na muna da lafiya kalau
mun lokacin da aka yi boko haram bai shafe ku ba
ya shafe mu boko haram ai da nan ba wanda bai shafe shi ba ne
to ya shafe ku
akwai mutanen da an zo an kashe su da an zo an karba abin nan kudi ana kashewa ana kaddauka haka ne
kamar kuma kun yi gudun hijira
mukan mu mai gudun hijira ba mutane ne sun zo sun yi
to kai ya ne kokarin sojojin na samar da zaman lafiya
haka sojojin fi sabillahi sun yi kokari muna tare da su kullum wani abu da mu sani ba wannan mai yarda da za mu je mu gaya musu so su yi taya mu su kore su koma ka wajen su
yanzu ba ku fargaba na
ina ba mu fargaba to sai
baba gana mai gana mazaunin Muna Garage ne yankin da ya sha fama da kunar bakin wake daga yan ta'addan Boko Haram na tambaye shi ko menene abin da ba zai iya mantawa da shi ba a tsawon wannan tarzoma na Boko Haram sannan kuma wace irin alaka ke tsakanin su da tubabin yan Boko Haram da halin yanzu suka koma cikin jama'a
abin da ba zan iya mantawa ba akwai lokacin da aka taba kawo fasfos na bomar su sun sai da bomar su ba suka dawo da suka zo sun yi danya tara bom sai sojoji suka kawo enforcement sai suka ce mana to ba za a rasa second bomber ko third bomber muhimmi ba lazim mutane su bar gudun muna cikin wannan process din second bomber sai fito muna tsaye da sojojin gaba daya sai fara ta hasu mana wani mal wakilu sai ɗaya shi captain ya tambaye mu me yake faɗa sai muka ce abin da yake faɗa wannan Boko Haram ne yake faɗa wannan abu sai ce kun tabbata shi ne muka tantance mun tabbata shi ne to immediately muna wannan process second bomber fito da go set shi kenan sai kaje shi aka harbe shi wannan abin da ba za mu taba manta ba
kamar a kuma abin da kai ko baka suka yi wanda shi ma sai kana tuno shi
shi din da abin da har yanzu dan tana dan sai in ga shi kamar yana wannan abu haka nake ganin shi wannan dai kamar
to mu dakan dan Boko Haram da ana cewa sun tuba eh sai shigo wurin ku kuna yin wani abu ne wanda baka jin dadin sa
mu muna karban su da hannu biyu saboda zaman lafiya ne kuma zaman lafiya ko yake ne ma amma su din suna alfahari cewa mu muka kashe wani mu muka yi kaza mu muka yi kaza shine damuwar mu kowa ba jin dalin wannan abu
suna ga mu faka
suna fafada su ce mu muka halaka wani mu muka yi kaza haka din kowa ba jin dalin shi amma an karbe su a cikin society
amma misali ba a ba a nuna musu kyama sun dan
ba su ba wanda yake nuna musu kyama ba wanda nuna musu saboda zaman lafiya ake nan kuma ba da haka mu bare ba
to yanzu ya magana zaman lafiya anan ke
zaman lafiya alhamdulillah especially matin da 195 ne yazo kuma da shikara da wani abu mu ji ko ni indiya ba
tunda waye zo
195 sector nan command din da suka da ba mun saban ba tun kan tun daga ba mun saban mun matsala ba eh da suna cikin gari ka fata dole su bayan gari eh to jama'an namu din ko ka suka ce akwai mutanen custom house wanda ba mu kama su nan su ba eh wa to shikenan
eh to menene sunanka
sunana chairman Duna Magantai daga IDP camp muna Albadawi nake
daga ina kake
amuna camp nake
amma daga yana ainihin garin
ainihin garin mu amma maiwa muke maiwa nake zama amma fa lokal zama
menene kawo kanan to
ni ka ya kawo mana wannan likitin gudun hijiran nan shine ya kawo mana mun taro mun zauna muna zuwa ne a kam yanzu muna nan present a kam muke tare da tubobin Boko Haram tare da su gaba daya muke zama
to kamar me alaka yake tsakanin ku da tubobin Boko Haram a kam
alhamdulillah tubobin Boko Haram ba muna IDP kam suke ba har suna da custom house akwai mutane tubobin Boko Haram akwai muna tubobin Boko Haram akwai wadansu a gari duk suna muna tare da su muna zuwa ne muna cutuwa da su ba ni gani na ban samu masala tare da su ba
kamar kai yanzu menene abin da ba za ka taɓa manta da shi da na bakin cike lokacin da aka yi wannan rigima
fi sabilillah abin da ba zan manta da shi ba fi sabilillah ya kashe sun kashe mana yaro ya sun kashe mana ya mutane yaran mu da sun dauka yaran mu kanana sun dauka matan mu sun dauka dukiyar mu sun kare mana harkan da muke ciki tafiya ba wani harka shine abin da ba zan sake mantawa ba
Masu sauraro ba ƙarshen shirin kenan ba amma saboda lokaci anan zamu dasa aya sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zamu dora daga inda muka tsaya a madadin sashin Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku sai a biyo mu mako mai zuwa don ci gaban wannan shiri kafin nan a huta lafiya
a gaida Hassan Maina kaina da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma fa a takeici
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana damuwa sosai game da goyon bayan da kasar China ke baiwa masana'antun kera makaman kasar Russia a yau Juma'a yana mai gargadin shugabannin kasar China cewa Washington ka iya sanya takunkumi akan wannan lamarin Kalaman Blinken a birnin Beijing yana zuwa ne jim kadan bayan da ya gana da shugaban kasar China Xi Jinping da wasu manyan jami'an kasar China a yayin tarukan da suka shafi batutuwan sabani da dama tsakanin kasashen biyu. Tsohon mawallafin labari akan jarida David Parker ya dawo ya bada shaida a rana ta 4 a yau Juma'a a gaban kotu da ke shari'an aikata laifi akan tsohon shugaba Donald Trump a jihar New York. Yana shirin amsa wasu ƙarin tambayoyi game da yanda ya zo ya biya dala 150,000 na haƙin da mai gudanar da shirin Playboy ta buƙaci na mu'amalar aure na tsawon watanni da shugaban ƙasa da ka iya zuwa nan gaba. A yau Juma'a Masar ta aike da wata babbar tawaga zuwa Isra'ila da fatan ƙulla yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Hamas a Gaza, inji jami'ai biyu. A lokaci guda kuma ta yi gargaɗin cewa farmaki da Isra'ila ke niyan kaiwa a birnin Rafa na Gaza da ke kan iyaka da Masar na iya haifar da mummunan sakamako ga zaman lafiyar yankin. Babban jami'in leƙin asirin Masar Abbas Kamel ne ya jagoranci tawagar kuma yana shirin tattaunawa da Isra'ila akan sabon shirin tsagaita buɗe wuta mai ɗorewa a Gaza, inji wani jami'in Masar wanda ya nemi a saka sunansa domin yin magana kan batun ba da wata damuwa ba.
Masu sauraro da haka ne muka kakashin shirin namu na yau baki daya sai aka sance da mu da karfe shirin na safi gobe Asabar idan Allah ya kai mu inda zamu kawo muku wani sabon shirin cike har da shirin a bari ya huce yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na kawo shirye-shiryen mu na yau da Julie Ladders Gresham wadda ta hada da bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum